أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو أشرين دي دي قوات ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبول الريه دو تتلاتين دبيو وند تي دي دي ranar ta yi daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2011 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 86 a cikin karatunmu na Al-Muwatta ta Imam Malik. Za mu tashi babi na 119 al'amalu fi salatil khusuf. Na'am. Bismillahir na'am. Imam Malik yace al'amalu fil kusuf, babin da yazo akan yadda ake yin sallar kusuf. Al'amal kamar yadda muka ambata wajen Imam Malik shine al'amal abinda yake tabbatacce, wanda sunna ya ko sunna ta koyar, kuma aka gaje shi a Madina wato daga tsara zuwa tsara. Haddathani Yahya an Malik an Hisham ibn Urwa. Ubaydullah yace Yahya ya ga mun hadisi daga Malik, daga Hisham dan Urwa, Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, ɗaya daga cikin malaman Imam Malik, daga cikin fuqaha na Madina ko malaman hadith, wanda daga baya ya tafi Iraq, daga baya kuma ya dawo Madina. Dan Urwa ibn Zubayr ne kamar jika ne kenan a wajen Aisha radiyallahu anha. An Aisha ya rawaito wannan hadisin daga Aisha, amma hadisin ya tabbata daga Urwa daga Aisha, saboda akwai inqita'i tunda bai riski Aisha ba. An Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, cewa ita tace, khasafati ash-shamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin-nas, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla da jama'a. Faqam, ya tsaya a tsaye a cikin sallah, wato ya tsayi wasu sallah. Fa atala alqiyam, ya tsawaita tsayuwa. Thumma raka, sannan ya ruku'u. Fa atala ruku', ya tsawaita ruku'u. Thumma qam, sannan ya miƙe. Fa atala alqiyam, ya tsawaita tsayuwa. Wa huwa duna alqiyam alawwal, alhali yana baya da tsayuwar farko a tsawo. Thumma raka, sannan ya ruku'u. Fa atala ruku', ya tsawaita ruku'u. Wa huwa duna ruku'il awwal, yana kuma bayan ruku'in farko. Thumma rafa, sannan ya daga kansa. Fa sajada, sannan ya sujada. Thumma fa'ala fi rak'ati al-akhira mithla dhalika, sannan a raka'ar karshe ma sai ya kwatankwace wannan. Thumma sarf, sannan ya sallama. Wa qad tajallati ash-shamsu, alhali rana ta washe, wato zazzabin ranar da ya faru ya washe. Fa khataba an-nas, sai ya yi ma mutane huduba. Fa hamidallah, ya yabo ga Allah. Wa athna alayhi, ya masa kirari. Thumma qala, sannan ya ce, inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah, rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati, ba sa yin kusufi, wato ba sa haskensu baya gushewa saboda mutuwar wani ko saboda rayuwarsa. fa idza ra'aytum dhalik idan kuka ga irin wannan wato kuka ga kusufi fad'ullaha ku roki Allah wa kabbiru ku yi kabbara wa tasaddaqu ku yi sadaqa thumma qala sai yace ya ummata muhammad ya ku al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin aghyara min Allah min an yazni ma min ahadin aghyara min Allah an yazni 'abdu aw tazni 'amatu babu wanda yafi kishi irin Allah bawan sa yayi zina ko bai wasa tayi zina ya ummata muhammad ya ku al'umar annabi muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam da kuna sanin abinda ni nake sani la dhahiktum qalila da kun yi dariya kadan wala bakaitum kathira da kun yi kuka da yawa to wannan hadisin yazo akan salatul kusuf ana cewa khusu duk da wadansu malamai suna cewa suna ruwaitowa daga Aisha radiyallahu anha cewa kada ku ce kasafati shams sai dai ku ce khasafati shams kamar yadda yazo a wannan hadisin ma'anar kusuf shine canzawar abu daga zuwa ga duhu al-kusuf ana cewa kasafa wajhuhu idan ya zama to fuskar mutum ta yi duhu amma al-khusuf daga nukusan ne ta waya dukkanin su ma'ana ɗaya ne in aka ce kasafati shams ana nufin wato ta soma baki-baki ta yi baki-baki maimakon haske in aka ce kasafati shams ta wato haskenta ya ragu daga nukusan ɗin haskenta ya ragu to Aisha tace ba a faɗan kasafati shams to amma hadisai sahihai duk sun zo ana cewa kasafati shams ana cewa khasafati shams sai abin da yake yafi shuhura wajen malaman fiqhu shine suna cewa na rana al-khusuf bil kaf na wata kuma su ce masa al-khusuf bil kha la'alla saboda yanda yazo a cikin alqur'ani wa khasafa al-qamar ko kaga haka yazo a cikin alqur'ani an dangana zazzabin wata ya zuwa ga al-khusuf saboda haka al-fuqaha suka ce al-mashhur shine ka ce al-khusuf lish-shamsi wal-khusuf lil-qamari in rana ce ka ce khusuf idan wata ne ka ce khusuf amma dukkanin su ana amfanin su da juna zaka iya cewa khusufi ga na rana zaka iya cewa khusufi ga na rana ko ga na wata duk ana faɗa saboda hadisai sun zo duk ana amfani da lafazan guda biyu a wajen rana da na wata to a nan Aisha ita ta ruwaito wannan hadisin kuma da yawa sun yi muwafaka da ita wajen a ruwaito wannan kissa ta sallar wato zazzabin wata daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Abbas da Abdullahi ibn Amr ibn al-As a cikin Bukhari da Muslim akwai hadisin Jabir a cikin Muslim akwai hadisin Abdullahi ibn Umar akwai hadisin sayyidina ali a cikin musnad al-imam ahmad akwai hadisin abi huraira a cikin sunan an-nasa'i an ruwaito daga hadisai da yawa na sahabbai yawanci duk sun yi muwafaka da aisha ummul mu'minin wajen hikaito wannan waqi'a da ta faru aisha radiyallahu anha tace rana ta yi khususi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to sau ɗaya ne aka ce kissa ta faru sau ɗaya ne abin ya faru kuma a wajen ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim ɗansa ya rasu kuma an ruwaito da riwaya ingantacciya cewa wannan khususi ya faru ne a ran da ibrahim ya rasu shi ko ibrahim a ƙarshen rayuwarsa ne ba da amulu a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma muƙauƙas na wato sarki na shugaban cocin misrawa bayan ya aika masa takarda na kira zuwa ga musulunci bai musulunta ba amma sai ya aiko masa da alfadari da kuma mariyatul qibtiyya da bulbul kuyangu guda biyu ya dauki mariyatul qibtiyya ya bawo wani daga cikin sahabbai ɗaya kuyangar to kuma Allah ya azurta shi da ɗa tare da ita mariya wanda yake ya maida ita wato kuyangarsa ba auren ta yi ba amma hatta haifan masa ɗa ibrahim wanda Allah ya ɗauki ransa bayan dan lokaci kadan ana cewa watanni ne wadansu kuma suna cewa ya shi ya cika shekara daya ya shiga ta biyu to a ƙarshen rayuwar sa ne tunda a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka aika takaddu tsakanin wato a bayan Hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya soma aika takaddu zuwa ga sarakuna kamar yadda hadisin Abu Sufyan ya nuna na kissarsa da Hiraqal to ala ayi halin wannan a wajen ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne to ya faru sau ɗaya ne kawai kamar yadda nusus suka nuna to da wannan ya faru fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallah tare da jama'a a wata riwayar an ce abin na faruwa a hadisin Abu Bakra a cikin Bukhari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a razini yana jan mayafinsa yana jan mayafinsa saboda razani ganin wannan aya daga cikin ayoyin Allah wanda yake nuna wato muhimmancin a rinka jin tsoro muhimmancin wato a ji tsoro daga ayar Allah sabanin yanda mutane suke ce wani ai ba komai ai rana ce ta zo ta shiga tsakanin wata da duniya ko kuma duniya ce ta zo ta shiga tsakanin rana da wata shi yasa kuke ganin wannan ba wani abu wannan ai science dama ya riga ya nuna wannan an san science ya bayyana ai kafin ma ku ku bayyana a science din naku musulmi su ne suka soma malaman musulmi su suka bayyana yanda ake kusufi su suka soma cewa ana yin kusufin wata idan duniya ta shiga tsakanin rana da wata inuwar duniya yayin da rana ta buge ta ta fada kan wata suna kan layi daya idan kuma ana yin kuma na rana idan wata ya shiga tsakanin rana da duniya saboda haka inuwar wata sai zaman ta fado kan duniya sai ta rufe rana to amma waye ita yayi wannan me yasa baya faruwa kullun waye ita ya shirya abin yanda wannan abin zai zo ya faru kuma Allah da yake da ikon yayi haka rana alkiyama wani daga cikin mashhad daga cikin mashahidin rana alkiyama idan shamsu kuwirat a dauke haskenta wa khasafa alqamar yayin da rana hasken wata ya tawaye gabaki dai ba shi da hasken saurari suka fado waya daga cikin alamomi ne na tashin alkiyama to Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan domin mu rinka izina amma ai ba mu da ikon mu ci ga lokacin da za a yi kusufi sai mu ce rana kaza za a yi daga lissafi rana kaza za a yi kusufi amma watakila ai kaga ya kamata a ce an yi wani UN convention a wata doka ta United Nations cewa bai kamata a rinka yin kusufi in aka ce ga ran da kusufi zai faru a ce bai kamata a yi shi a wannan rana ba domin aka yi shi a wannan rana akwai wani muhimmin abu da zai faru a kasashen da za a yi ba ma so abin ya faru a canza da Allah a daga a ce a daga an yi taro ne na majalisar ɗinkin duniya ta yi shawara za a daga kusufi akwai wanda ya sai wannan babu saboda haka aya ce daga cikin ayoyin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya razana saboda ganin girman kudurar Allah kudura Allah ta rata da waɗannan halittu masu girma wanda sun fi ɗan adam girma kana ganin su kullun da safe ba sa canzawa su fito su faɗi da hasken su lokaci ɗaya Allah madaukakin sarki sai ya dauki hasken nasu wanda yake nuna kan cewa kudura Allah ita ma muta'alliqa rata take da su to wannan ya sanya ya zamanto cewa suka zamanto aya da cikin ayoyin Allah da har suka je da suke jefa razanin a cikin zukatan masu tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabura ya fito ya zabura ya zuwa ga sallah a cikin wannan waɗansu malamai sun ce wannan ya nuna cewa mafi yawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alwala yake dan riwayoyin ba a ce yayi alwala ba an ce kawai sai ya zabura ya fito zuwa ga sallah wanda yake nuna cewa mafi cikin halinsa a alwala yake shi yasa dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuhafidu ala alwudu'i illa mu'min ba mai kiyaye alwala sai mumini na haka ake so mutum ya zamanto kullum a cikin alwala kamar yadda wannan kisa ta nuna tunda waɗansu malamai suna cewa babu dalili a cikin wannan domin ta yiwu an iya sai da ya alwalar amma masu riwaya basu ambaci alwalar ba saboda ganin cewar sun shagaltu da riwayar wannan sabon abu da ya faru shine sallar kusuf to amma a zahir shine kan cewa inda abin ya faru da an ruwaito to a cikin wannan kuma malamai suka ɗauki hukuncin cewar jan tufa a ƙasa babu laifi idan mutum ba ya yi shi bane bisa saboda girman kai ka sa kaya ka rinka jan su a ƙasa saboda jin kasaita saboda jin cewa ado ne shine haramun amma kamar yanda wannan ya faru bai san ma yana jin tufar a ƙasa ba ya ja to irin wannan babu laifi amma ba wai ka ta kaya kana tafiya kace a ai an ce ni zai da girman kai ni ba dan girman kai nake ba to ba dan girman kai kake ba kaji tsoron Allah ka daga mana in kace ba za ka daga ba kace a ai dan ado ne to ai shine din ka saba mu Allah amma irin wanda zai faru ba tare da ka sani ba ko ka abinda kamar yanda ya faru na wannan kusuf din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya razana dan an ce ya tafi ma zai jan zai sanya riga ne sai ya janyo rida'in sa mayafin sa yana mi yana kokarin sa shi ya dauka riga ce saboda wato razani da ya razana da ganin wannan aya daga cikin ayoyin Allah wannan ya daga cikin tsoron manzon a tsoron Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah jalla wa ala tare da cewa Allah ta'ala yace Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su kuma Allah ya ce masa ka roki Allah Allah in ka nuna min abinda kai musu narkon azaba da shi kake musu razani da shi cewa zai zo musu to Allah kada ka sanya ni a cikin azzalimi azzalimi kuma yana addu'a cewa Allah idan idan ka nufi fitina da bayinka ka dauke ni ba a cikin fitinan nu ba ka dauki raina saboda haka ba son ganin wannan abubuwan yake ba kuma Allah ya ce masa din ba zai saukar da azaba alhali yana nan ba amma duk da haka baya aminta da azabar Allah jalla wa sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ga guguwa ta tashi mutane ana murna ga ruwa nan zai zo Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da sukuni har sai ya ga ta kautu kuna har sai ya ga ta mutu in aka tambaye shi sai ai waɗansu mutane sun ga hadirin ya taso iska ta taso sai suka ce hadha aribun mumtiruna wannan girgije ne da zai shayar da mu ruwa Allah yake musu bal huwa mastajaltun bihi rihun fiha azabun alim abinda kuke neman yazo muku ne cikin gaggawa to gashi nan yazo iska ce wadda yake mai tsananin azaba a cikin to Annabi sallallahu alaihi wasallam baya aminta saboda tsoron sa ga Allah jalla wa ala saboda tsananin tsoron sa ga Allah da gaji irin wannan sai ya razana duk da yake Allah ya ba shi aminci cewa ba zai saukar da azaba yana nan ba amma duk da haka saboda saninsa da Allah da tsoronsa ga Allah da ganin girman Allah baya takankancewa da sha'anin Allah da kudura Allah da ganin cewa Allah ne yin abin da ya so to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zabura fa salla bin nas sai yi wa mutane sallah a wannan sallah ita ce ake ce ma salatul kusuf ko salatul kusuf ake ce ma salatul kusuf kamar yanda Imam Malik ya bawwaba ta sallar wato gushewar hasken rana ko sallar gushewar hasken wata rana ko gushewar hasken wata wannan sallah kun ga ba ta farilla bace ba ta farilla bace tunda sallolin farilla da aka yi sune guda biyar hamsu salawatin katabahunna alal ibad salloli ne guda biyar wani yace hal alayya ghayruha akwai waɗansu sallolin da suke wajibi a kaina yace la illa an tatawwa babu sai dai kai na tatawwi saboda ka tatawwi ce to amma ya bayyana ta tunda ya tara mutane fa salla bin nas kasancewar ya tara mutane me yake nuna mana wannan na'am sunna ce muakkada dan sunna muakkada abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya bayyana shi wa sunnatun ma ahmadun qad wadaba alaihi wa dhuhur fihi wajaba sunna ita ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwazaba akai wa dhuhur fihi wajaba bayyanawa kuma ya wajaba in ya bayyana ta bayan muwazaba ita ce ake cewa as-sunnal wajiba ita ce sunna muakkada kenan to ya bayyana ta saboda yayi ta a cikin mutane wanda yake nuna karfin ta wanda yake nuna cewa ta daga cikin salloli da suke na sunna wanda yake wannan kusan ittifakin malamai ne sun yi ittifaki akan yin sallah a lokacin kusu sai dai sun yi sabani akan hukuncin ta waɗansu suka ce sunna ce waɗansu suka ce wajiba ce waɗansu kuma suka ce a nafila ce kawai haka zalika sun yi sabani wajen sifarta kamar yanda za mu gani a ci gaba wajen sharhin hadisin to cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar da mutane a mutane din maza da mata duk suka halarta ba maza ne kawai ba hatta mata sun halarta kamar yanda wanda take ruwaito wannan hadisin Aisha ce haka zalika Asma binta Abi Bakr ita ma ta ruwaito wannan hadisi dan ita ma suna cikin wanda suka yi sallar dan da ta zo tana magana me ya faru me ya faru sai Aisha ta mata ishara zuwa ga sama ta daga kai sai ta ga rana ba haske kuma wannan ya faru ne lokacin walaha ittifaqiyan ya hadu ya faru haka a lokacin walaha inda ba lokacin walaha bane fa da kamar a ce bayan sallar al'asr ne za a yi lokacin hala nafila lokacin da ba a nafila za a yi ba mai hujjar saboda ba a nafila na'am za a yi saboda tana da sababi saboda tana da dalili ba sababi na Hausawa ba fa kun san an ba wace ce sababi wato ina nufin fada ba wannan sababi ne sababi na Larabci wato dalili akwai dalilin yinta dawatul asbab ana yin wannan yayi daga cikin hujja da suke nuna da yake nuna cewar idan lokacin hani ne mutum zai iya yin nafila wanda take ba ta wanda take in akwai dalilin yinta ta sabab dawatu wanda ake cewa dawatul asbab ya tara maza da mata a cikin sallar kamar yadda muka gani faqama sai ya tsaya wato faqama ai ya tsaya dinnan a cikin sallah ake nufi fa atala alqiyam ya tsawaita tsayuwa a wata riwayar an ruwaito cewa ya tsaya kusan gurgudan yadda za a karanta suratul baqara ya tsawaita qira'a gurgudan yadda za a karanta suratul baqara thumma raka'a sannan ya ruku'u fa atala ruku'u ya tsawaita ruku'u ba fadi me ya karanta ba a cikin ruku'u amma saboda hadisin da ya hana karatun alqur'ani a cikin ruku'u malamai sun yi ittifaqi cewa ba qira'a ake ba saboda haka za a yi ruku'u a tsawaita amma a tsawaita shi bi tasbihi da tasbihi da tasbihi da ta'zim tasbihi ga Allah da kuma girmama Allah a cikin ruku'u subhana rabbiyal azim subhana dhil jabarut wal malakut wal kibra'i wal 'azama subhanal quddus rabbul malaikati war ruh سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دي الوان التسبيح ده suka zo da ake yi a cikin ruku اللهم لك ركعت ولك اللهم لك ركعت بك امنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي دي الدوين ده suka zo a cikin ruku din sai mutun yayi su shine ma'anar itsala tsawaitawa din tsawaita ruku'un da yin tasbihi ga Allah amma in kuma kai kawai da tasbihi guda ɗaya ne ma kai ta subhanar rabbiyal azim kai tayi wannan ma ya wadatar thumma qama sannan ya dago daga ruku'u a riwayar a wata riwayar ta hadisin Aisha din nan yace fa qala sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd ya dago daga ruku'u sai yace sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd ثم قام سنن يتصيا اتي فاطال القيام يتصويت تصيوا wannan tsayuwar da ya tsawaita nan ma ya sake yin qira'a duk wanda suka fadi duk malaman da suka ittifaqi akan cewa akwai ruku'u ana yin ruku'u sanna dago a saka qira'a sun ce in ya dago zai yi qira'a ya sake karanta fatiha ya sake karanta wata sura ba kawai sura ke karanta ba ya karanta fatiha da wata sura kamar yanda riwaya kamar yadda waɗansu riwayoyi suka nuna fa atala alqiyam ya tsawaita tsayuwa wa huwa duna alqiyam alawwal alhali bai kai tsawon tsayuwar farko ba aka a hadisin abubakra aka ce kamar yanda gurgurdan yanda zai karanta suratul ali imran thumma raka'a sannan yayi ruku'u fa atala ruku'u ya tsawaita ruku'u wa huwa duna ruku'il awwal yana koma bayan ruku'i na farko amma shi ma dai ya tsawaita shi thumma rafa sannan ya dago kansa fa sajada yayi sujada thumma fa'ala fi ar-rak'ati al-akhira sannan ya aikata a cikin ɗaya raka'ar mithla zalik kamar yanda yayi a wato wannan kamar yanda yayi a wancan wato a raka'ar farko kenan thumma sarab sannan yayi sallama ma'ana wato yayi tashahhud yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yayi sallama waqad tajallati ash-shamsu alhali rana ta yayi alhali khususin ya yayi a hadisin abi bakra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ga kusuf to ku zabura zuwa ga sallah hatta yanjali hatta ya yayi al-kusuf din yace ku zabura zuwa ga sallah da addu'a ila salati wad du'a hatta yanjali hatta yayi to fa'ida ambaton abubuwan guda biyu shine idan kuka yi sallar kuka idar ya zaman to kan cewa rana bata yayi ba da sauran ku so ko kuma rawatan zazzabin bai riga ya yayi ya dawo dabi'ar sa ba to sai ku yi ta addu'a ku zauna ku yi ta addu'a bayan sallar har sai ku so din ya yayi wato abubuwan guda biyu za a hada idan kuka yi sallah ya zama to ya dawo yayin da aka yi sallama ta yayi shikenan ba sai kun tsawaita wajen addu'a ba amma idan kuka yi sallah aka idar da sallah ya zama to kan cewa kusufin bai riga ya washe ba to sai ku yi ta addu'a kuma to yanda wannan hadisin na Abi Bakra ya fada to a zamanin Aisha radiyallahu anha wanda Aisha ta ruwaito yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah kusufin ya yayi فخطب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم يهدوا به وانا سنة دقى تكين سنة ذيك تتكد علاقة بصلاة الكسوف انا يهدوا به باين اني صلى كما يندى اكي يهدوا برئيدي باين اني صلى توش صلاة الكسوف سواء نرانا كون وطا انا هدوا به اما باين اني صلى طب انا وانا سنة دقى تكين معلمين دسكتي با اي دقى تكين حد معلمان مذهب مالكية داشكو مالك يا رويتو اتشي موطا amma sun ce ba a hudu ba suke ma wannan hadisin tawili suka fassara shi da cewa hudubar da yayi wannan fadin da yayi cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah yayi ne dan ya yayi dan ya kawar da wata mummunan fahimta da ake da ita to amma kuma karshen hadisin da yazo na wa'azi ya nuna kan cewa bai tsaya akan gyara wannan fahimtar ba an yi wa'azi kuma dama shine maksudin hudubar dan haka dai ash-shahid kamar yadda Aisha ta faɗa Aisha kuma faqiha ce malama ce ta fitafi da san hukunce hukunce tace huduba ce tunda huduba ce wanda zai yi fassara ya ce ba huduba bace yana buƙatar dalili karfa da zai kawar da wannan magana ta Aisha radiyallahu anha saboda haka ana huduba tunda dai ita kanta sallar an kwaikwaye ta ne daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ni sallah sai yayi ta ga yadda ake yi daga cikin yanda ake yi daga sadar da huduba tare da ita ya nuna kan cewa ana yin tare da huduba kuma yin wannan hudubar sunna ce fahamidallaha yayyabo ga Allah alhamdu shine wato shine ambaton Allah da kyawawan sifofinsa wa athna alaihi yayi kuma kirari a gare shi alhamdu shine yabon Allah bilhamdi yabo al-asna'u kuma shine ambaton Allah da kyawawan sifofinsa shine wa asna alaihi yayi ba Allah yayi masa kirari kamar yadda yake addu'ar dukkan huduba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana budewa da hamdala da yabo ga Allah da kirarin ban girma ga Allah jalla wa ala thumma qala sannan yace sallallahu alaihi wasallam inna ash-shamsa wal qamara kusani dai cewa da rana da wata ayatani min ayatillah ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah al-aya ita ce alama ma'ana wato alamomi ne da suke shiryarwa ya zuwa ga Allah ay ayatin ayatani ayoyi guda biyu daga cikin ayoyin Allah wato alamomi masu shiryarwa ya zuwa ga Allah ya zuwa ga imani da shi ya zuwa ga girmansa ya zuwa ga sifofinsa ya zuwa ga dai shi kansa jalla wa ala yake da wato yana ko yana suna nuni ya zuwa ga Allah wanda wannan yake nuna kan cewar halittun Allah halittar Allah gabaki daya suna nuni ya zuwa ga Allah kamar yanda labid yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin dukkan wani abu akwai aya ga Allah da take nuni ya cewa Allah shi kadai ne kowane abu wanda Allah madaukakin sarki ya sa masa imani da hasken imani da annuri na imani shine sai da gayi tunani sai ya fahimci hikima daga cikin sai ya samu darasi da zai kara masa sanin Allah ya kara masa ganin girman Allah jalla wa ala la yahtifani li mauti ahad ba sa yin kusufi wato hasken su baya tafiya li mauti ahad lam dinnan lam ta'lil ce ai li ajali mauti ahad saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko saboda rayuwarsa abinda yasa aka yi wannan abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan saboda mutane sun yada cewa ai abinda yasa aka yi wannan zazzabin na wata saboda Ibrahim dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine rana ma take zazzabi saboda mutuwar saboda mutuwar Ibrahim Ibrahim ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ka duba yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsare tauhidi, yake tsare haƙin Allah, ba kuma ya yarda ya bar mutane a cikin rudu a cikin duhu, duk abin da zai jefa su rami zai tsurto su da shi. Ya take ce wannan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, ba sa faruwa saboda wani ya mutu. Yanzu wannan ai girma ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda za a faɗa ko a ce gashi ma rana da kanta ta yi hususi saboda dan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wane mutum sai manzon Allah? Ko ba ta ba idan irin namu ƴan jabin shehunan ne masu nema ce wa mutane shafi milayar imani, ai kaga irin wannan haka za ka ga an kamba ma. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah, ya fi kowa tsoron Allah. Girma ba kai ne za ka tabbatar ma da kanka girma ba, Allah ne zai tabbatar maka. Saboda haka kada wani ai wani sai ce tunanin dan duniya sai ce kaga fa wannan fauta dama ce ba ka saki samun irin ta ba, ai amfani da ita dan a tabbatar da wannan al'amari, wata kila wannan dama ba ta saki dawowa ba. To dan duniya kenan, ba duniya kenan, dan siyasa. To kun ga daga cikin malamai waɗanda suka zame suke irin wannan, kun ga ba su da bambanci da ƴan siyasa, ba su da bambanci da ƴan siyasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ku hanyarsa daban da ta ɗan siyasa. Abdullahi ibn Salam yana zuwa da ya ganshi ce fuskarka ba fuskar makareci ba ce. Ka san ɗan siyasa shi ne kowace zai ji maka fuska na yadda za ka karɓe shi, ya ga wata irin dariya ma zai yi. Ka san, in ba ku labari, kun sani kuwa wannan daga Hitler ne. Hitler kafin, kun sani daga cikin wanda ya yi tasiri a cikin janyo zukatan mutane sosai. Miliyoyin mutane ya tura su suka je suka yi abin da za su yi. Cikin lokaci ƙanƙani sojojin miliyan biyu aka kashe su, kuma duk cikin farin ciki suke akan wannan. Yana da ya samu tasirin zukatan mutane, amma kafin Hitler ya zo ya ce zai wa mutane jawabi, haka zai tsaya a gaban mudubi yana ganin kansa, yana ganin yadda zai yi magana, yana ganin yadda zai amfani da hannunsa, yana ganin yadda zai yi dariya, yaushe zai yi gatsine, yaushe zai ɗaga jira, yaushe zai yi wannan. Kuma akwai yanzu da suke koya muku wannan, duk kuna gani teach yourself public speech ko da auna maka wannan. To wanda yake wannan dan ya samu abin nan din zuga, to ba duniya kenan dan siyasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba, saboda haka yana ganin wannan sai ya kyautata, sai ya gyara tunanin mutane, ya tsare tauhidi, ya tsare tauhidi. Shine wani daga cikin malamanmu ya rubuta littafi Himayatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid, yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare shingen tauhidi, tattara irin waɗannan waƙa'i yayi na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanda ya tsare shingen tauhidi. Kada a fada ramin shirka, komai gajartar sa ramin ba zai bari a fada ba. Kamar lokacin da aka ce ne gashi nan wanda yake cewa yana labari yana zuwa masa daga sama, shagonsa ta bata bai san inda take ba, ana gaya masa wannan, kuma Allah ya san da shi inda taguwar take. Bace ni za ku ce ban san labarin sama, ku je ga taguwar can a can. Ya ce kai sha'anin Annabi fa sai shi a bai faɗa haka ba, bai faɗa haka ba sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce musu ni ba na sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni, ba na sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni. Kuma taguwar tana bayan wancan kututturan, ku je ku kawo ta. Aka je aka kawo ta, amma sai da ya shimfiɗa ne ya tsare iyaka, ya tsare shingen tauhidi tukuna. To nan ma haka ya ce ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, ba sa yin kususi saboda mutuwar wani. Wala li hayatihi, to ne hikimar ambaton rayuwarsa, tun da a lokacin su ba rayuwa suka faɗa ba, cewa suka yi saboda mutuwa ne aka yi kususi. To me yasa ya faɗi rayuwa? Saboda in dai an ce saboda mutuwa ne, to za a samu waɗansu kuma su ce a saboda in an yi haihuwa a ranar kusufi, ta ce to ka gani saboda an haifi wani babba, shi yasa ran da aka haife shi ma kusufi aka yi. Sai ce rayuwar ma haka zalika baya faruwa saboda rayuwar rayuwarsa. Shi yasa addinin musulunci yake addini ne mai tsarkake tunani, mi wanke kwakwalwa ba wai wanke kwakwalwa na a wanke maka tunaninka ba mi tsaftace kwakwalwa ne daga canfi da wasa da hankali da raina hankali da surkulle da amayar da kari da tamfa-tamfa da abubuwa waɗanda suke na tsatsuniyoyin mutanen da addinin musulunci ba shi da wannan ka duba ka ga wannan yadda aka bar abin nan yadda da domin itikadin jahiliya ne aka yin jahiliya ce ta haka za a yi amfani da hankalin mutane a bar masu daji waɗansu ƙalilan masu cin amfanin addinan ƙarya su zo su sanya kansu a cikin halin da za a rinka jin tsoronsu suna wasa da hankalin mutane suna kwashe abin duniya to baki take wa musulmi haka ba shi yasa sahabbai suke cewa mun zo ne daga wajen mun zo ne mu fitar da mutane daga takurar duniya ya zuwa ga yalwar duniya da lahira daga zaluncin addinai ya zuwa ga adalcin addinin musulunci ai zalunci ne a dankwafar da tunaninka a mayar da kai bawa ba ta inda za a mayar da kai bawa irin ta tunani ka duba ka ga yanda boka yake da matsayi a cikin kasar Hausa ka je yanzu kasashen Iyamurai yanzu ka gani duk wani wanda aka ce idan aka ga mutum cikin tsakar dare aka ga cikin fararen kaya ya fita to shikenan fa wallahi ba wanda zai kusan gidansa a ce a kai wannan hadari ne in ka so a ji tsoronka cikin dare ka fito ka saya waɗansu irin kaya ko kai rawani din nan na buzaye a ganka wajen karfe 2 dare ka shiga daji a ce a wannan ba a wasa ba a taba shi saboda me saboda a jefa saboda mutane so suke su mayar da mutane bayan su to musulmi ba ke saka masa wannan ba in dai ya san Allah in dai ya zamanto ya san aqida ya tsumu da aqida da tauhidi ba ke saka masa wannan ba to irin wannan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yantar da larabawa daga cikin duhun kai daga cikin canfa-canfe da tsubbace-tsubbace ya sanya su suka zamanto wayayyu wayayyu 'yan birni ba 'yan zara ba wayayyu sun san komai sun sana suna amfani da hankalinsu ba za a zo da suna da surkulle da tsubbu a zo a ce za a yi yawo da hankalinsu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'aytum zalik idan kuka ga wannan zalika wannan din ya udu ila maza ila al-kusuf in kuka ga wannan ko kuma ya udu ila ayatan min ayatillah ayoyin Allah wanda yake shine aula duk wata aya zai koma zuwa ga wannan saboda haka idan kuka ce zalika din ya udu ila al-kusuf sai zamanto a cikin kusuf ne kawai za a yi wannan da waɗansu malamai ko kamar Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sun ammama sun ce duk wata aya hatta girgizar kasa idan kuka gani ita ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi duk wata aya daga cikin ayoyin Allah idan kuka gani ko ambaliyar ruwa ita ma duk aya min ayatillah duk wani abu aya min ayatillah idan idza ra'aytum zalik ay ayatan min ayatillah fad'u Allah ku roki Allah ku yi addu'a ga Allah wa kabbiru ku yi kabbara shine ku girmama Allah da zikiri wa tasaddaqu ku yi sadaka domin sadaka tana maganin fushin Allah ta yi wannan abin ya zo ne saboda fushin Allah jalla wa ala ita ku sadaka tutfi'u ghadab Allah kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce tana buci wato fushin Allah zafin fushin Allah thumma qala sannan sallallahu alaihi wasallam yace ya ummata Muhammad ya ku al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai ishfaq akwai tausayi akwai janyu akwai jin tausayi kiransu da sunan da zai sanya su ji kan cewa ana kula da su ana jin tausayin su domin maganar nasihar ta shiga cikin zuciyar su yadda ya kamata bai ce ya ummati ba sai ce ya ummata Muhammad ya ku al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai dalilin kiran wannan al'umma da wannan suna kuma akwai dalilin kace ya take cewa ya ummata Muhammad ba sai ka ce ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba sai kai salatin ba tunda kai idafan al'umma ne gare shi kace ya ummata Muhammad ma min ahadin aghyara min Allah babu wanda yafi Allah kishi Allah yana kishi sifa ce ta dan adam amma sifa ce wanda ake aka wanda mun san hakikan ta tare da dan adam amma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da wannan sifa amma kishin Allah ba irin kishin mu bane dan saboda dukkan wata sifa ta Allah ba irin sifan mu bace duk amma za mu tabbatar mu da Allah sifa ta cewa Allah yana kishi amma ba irin kishin mu ba an san dai kishi mutum kaga mutum an san kishi tsakanin mace tsakanin mata biyu ko tsakanin miji da matarsa kaga mutum ya je ya ga matarsa tana magana da wani matarsa tana magana da wani ko kuma ta je wajen assignment ta je office din malami ta je ta kai assignment ya ji labari ai an ganta ma ta je office din malami yace wallahi karatun nan an daina eh malami da eh mana akwai biji to wannan kishin mutane to wannan Allah jalla wa ala sifa ce ta sa wanda ba irin kishin Allah ba irin namu bane amma daga cikin asarar din kishin Allah shine wato kamar yadda wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aje wato a ketar a kutsa cikin abubuwan haram da abu a kutsa cikin abubuwan da Allah ya haramta to anan wajen yace ba wanda yafi kishi irin Allah an yazni abdu an yazniya abduhu ba wanda yayi zina au tazniya amatuhu ko bai wasu tayi zina Allah yana kishin wannan saboda Allah baya son alfashi wato wanda ya nuna wato munin zina ba abinda Allah baya so Allah yana kishin ya ga bawansa ya ji yayi zina ko bai wasu ta ji tayi zina in kana so gani wato yanzu mutum yana da mace ya ga an ce kamar wani bawan Allah lokacin muna karatu a Madina shi ne yake kiran sallah a masallacinmu na ɗalibai sai aka zo aka ba shi labari ya yi sabon aure ba a daɗe ba ya taho ya bar matar a garin su bayan 'yan watanni sai aka yi masa aka rubuta masa lokacin ba waya aka rubuta masa wasiƙa ta je aka ce ai an ga matarsa akan babur ana yawo da ita a cikin gari a garin su ba ɗan Najeriya ba ne ɗan wata ƙasa ne a yaran nan wato da wajen ƙarfe 5:30 ana sallar magariba wajen 6:30 ƙarfe 5:30 ta yi je kira wa mutane sallar magariba shi malam bai faru ya ce ai gari ya ce me ya faru aka ce masa ba ga lokaci ba ne 5:30 shi wani shi gani yake garin ya yi duhu an gaya masa labari wannan tashin hankali to ga wani ya da kishi saboda imani to wa zai so yana da matarsa ya ga ta shiga cikin irin wannan hali to haka Allah baya so ya ga bawansa ya shiga cikin wannan hali baya Allah baya so ya ga bawansa a cikin zina ko ya ga bai wasa a cikin zina saboda zina tana daga cikin abin da yake kuma a cikin wannan kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar yace akwai ishara ga cewa zina tana daga cikin abubuwan da suke gaggauta kawo ukuba suke gaggauta saukar ukuba a cikin al'umma zina tana daga cikin abin da suke gaggauta saukar ukuba a cikin al'umma wannan yana daga cikin abin da yake kawo mana azaba a cikin wannan al'umma ta sawa'un matan da wanda ba matan aure da wanda ba matan aure ba al'adar ta abin yana nema ya zama to tsananin yawan nasa yana nema ya yawaita a cikin wannan al'umma ta to Allah yana kishin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ware kenan wajen yi ma mutane wa'azi duba mu ga halin wannan fa ba taba kususi ba zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan lokaci mu ga wannan razani to a cikin da halin da ake wannan tsoron a keɓance wannan al'amarin zina da yin wa'azi a kansa wanda ya nuna muninta a cikin al'umma wanda ya nuna kuma haɗarinka a cikin al'umma ya ummata Muhammad yake ya ku al'ummar Annabi Muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam wallahi ina rantsewa da Allah a cikin wannan akwai yin rantsuwa ba wai dan ba za a yadda abin da ka faɗa ba ne da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma sahabbai sun yadda ba sai yayin rantsuwa ba amma ta babin karfafa al'amarin da kuma kamba maki yanda za su dauki abin da wato yanda tasirin sa zai karfafa a cikin zukatansu yace law ta'lamuna ma a'lamu da kuna sanin abin da ni nake sanin sa la dhahiktum qalila da kun yi dariya kadan wala bakaitum katira da kun yi kuka mai yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake dariyar sa murmushi ce ba a taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ya kyakkyace ba saboda abin da ya sani na sha'anin Allah kuma ya daga cikin kamalarsa ma yana daga cikin kamalarsa da abin da ya sani din amma wannan bai hana shi in ya zauna tare da iyali ai hira tare da yara yayi wasa da yara har kaga ya ga Abu Umair yana wasa da dan tsuntsunsa sai masa ya Aba Umair ma fa'ala al-lughair yana wasa da shi tare da abinda zuciyarsa ta sani na sha'anin girman Allah wani ya daga cikin kamalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani inda mutum ya san wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya rayuwa ba shi yasa ai Hanzala wataran yaje yace ma sayyidina Abubakar da sadda sayyidina Abubakar yace nafaka Hanzala ai Hanzala ya zama munafiki yace me ya faru Hanzala yace to muna zauna a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in yana gaya mana wutar da aljanna ka anna ra'ayil ayn kuma muna ganin su iri da muzu ne kamar yanzu ga mu a cikin wutar ko ga mu a cikin aljanna amma daga mun dawo gida shikenan sai mata da yaran mu duk su shagaltar da mu kai mu manta da wannan har mu ta dariya har muna dariya wai shi na makin dariya su da suke yi bayan da irin ga abin da suke da gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai na Abubakar yake to ah to ai ni ma haka ya Hamzala sai suka dunguma suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ga abin da ya faru ga abin da Hamzala yake sai yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu sa'atan wa sa'a yake sa'a dai da sa'a law dumtum ala ma antum alayhi indi la safahatkumul malaika da za ku dawwama a cikin halin da kuke a cikin sa a wajena da kun rinka musafaha da mala'iku za ku zama ba mutane ba kun zama to mala'iku saboda ka sai ku rinka ganin su inda za ku dawwama a cikin wannan halin amma ku bashar ne dole bashariyar tana da tasiri kunga a nasara rashin sanin wannan ne yasa suka je suka dauko makan su rahabani yace a ai ba aure ina a za ka yi aure aka ce Abubakar al-Baqillani yace ya ga yan fada yace yaya kaifal azwaj kaifal aulad yaya mata yaya mutanen gida yaya yara aka ce kai 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 baka san wannan tsarkaka bane ba su tsarkaka ba su aure ba su da yaya au to Allah da ke tsarkin da za a hana shi yaya ba sai waɗannan ne suke da tsarkin da za a hana su yaya to su sai suka ce wai yaya ma ba za su yi ba suka kirkiro ma kansu abinda suka kasa gashi nan har yanzu sune kullun zaka ji labarukan su daga mai yin fyaɗe sai mai yin al'adar mutanen annabi ne Allah ya kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za ku dawo da za ku san abinda ni nake sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa wanda ya nuna kan cewar wato gurgurdan saninka da Allah gurgurdan gudunka gurgurdan nisanka daga lagawu da lahau da wargi da wasa to raka ba lokaci ɗaya bane za ka zo ka cewa mutane sa ka gan su malam sai kallon ball suke yi kullun su kenan a cikin harkar abin nan Manchester United wane ne wane kallon wasan Hausa da sauran su to mutum bai san Allah bai shi za ka ga masa wannan ya ki wannan kwarai da zai kokari ya hana kansa wannan zai ba shi sanin Allah da zai taimaka masa amma mutumin da yake bai tsayar da sallah ba bai dauki tafarkin da zai samu sanin Allah ba ba ta ka zaka zo kawai ka sai zuba masa wannan dokokin baka ce ka sanya shi akan hanyar da zai san Allah shi da kansa zai bar wannan mutumin da zai zaman to kan cewar ya zauna an same shi har yayi yana kiyaye sallolin sa biyar har yayi tanafulfuli yana tilawar Qur'ani har ya samu ya itikafi to irin wannan wanda zuciyarsa ta samu a haka shi kansa in aka je ya zo ya ganshi a cikin irin wannan waje zuciyarsa sai ji kunyar Allah shi ne zai zo yana yin wannan lagau da lahau to idan mutum ya sani abinda ya samu na sanin Allah shi ne zai sanya shi ya zamanto cewar ya guji wargi da wasa ya kuma fuskanci seriousness a cikin rayuwarsa ya san cewa wannan rayuwar ba an zo bane a yi sharholiya a yi shagali an zo ne saboda wata manufa saboda haka sai ya fuskanci wannan manufa ta sanin Allah shi yake kawo wannan ya ake sanin Allah kuma ta hanyar mu'amala da Allah sai mu'amala da Allah ta hanyar bautarsa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to kun ga yanda ake wato dan haka wannan ya nuna mana cewar idan aya ta faru in aya ta zo sai a wato a zabura wajen addu'a da yin sallah dan haka ne ma waɗansu malamai suka ce ana salatul kusuf in wannan ta faru amma idan wata aya ma ta faru mai kamar kusuf din ana yin sallah a haɗu a yi sallah ta jami'i kunani shine akwai muta akwai malamai da suka faɗa haka wannan shine ra'ayin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah idan irin wannan ya faru sai ai sallah to amma za a yi ta ne ala hay'ar salatul kuzufu ko raka'a biyu kawai za a yi tunda ita me hikimar yin ƙara adadin ruku'u a cikin salatul kuzufu na'am tsawaita lokacin don har kuzufu din ya yayi a tsawaita sallar yadda har kuzufu din zai yayi shine hikimar ƙara adadin ruku'u shi yasa ne waɗansu an ruwaito an yi sabani wajen adadin waɗansu malamai waɗansu sahabbai sun ruwaito yinta da ruku'u wannan kun ga dai da ruku'u guda biyu ne ko to waɗansu sahabbai sun ruwaito da ruku'u guda uku waɗansu sun ruwaito da ruku'u guda hudu waɗansu sun ruwaito da ruku'u guda biyar ma to waɗansu malamai sun ce duk wanda ya ruwaito ta da ruku'u sama da guda biyu kamar yadda mafi yawancin sahabbai sun ruwaito da ruku'u guda biyu ne wanda suka ruwaito sama da haka to kuskure ne a cikin riwaya saboda sau ɗaya aka yi kusu balantana a ce tanwi'i ne waɗansu kuma suka ce a tabbas ne wanda suka ruwaito su ruwaito ne abinda yake bayyana cewa haka ya kamata a yi yayin da kususin ya fi haka tsawo idan ya fi haka tsawo in ya zama wanda ake ganin cewa zai yi tsawo ne maimakon a yi ruku'u uku a maimakon a yi ruku'u biyu sai a yi uku ko hudu ko ma biyar wannan shi ne zaɓin waɗansu malamai amma irin su Imam al-Bukhari sun tafi akan cewar duk wanda ya ruwaito sama da guda biyu din nan to galas ne kuskure ne a cikin riwaya sun yi tarjihi wanda yake kuma wannan shine yafi karkata ya zuwa ga tahqiqi wallahi wal ilmu indallah to idan ba kusuf bane za a yi ruku'u guda biyu din da ruku'u guda uku kamar in muka tafi akan kaulin malamai da suka ce ana yin sallah ta aya daga cikin ayoyin Allah kiyasar akan salatul kusuf salatul kusuf ta zamanto ita ce asali sai a yi kiyasin duk wata aya da ta zo da wannan kamar girgizar kasa kamar ambaliyar ruwa kamar irin iska ta guguwa nan da za ta taso ta ga ta rufe gari gari da rana a gari ya zamanto dare an taba irin wannan a nan Kano a shekarun baya to irin wannan in ta faru irin salatul kusuf za a yi ko raka'a biyu kawai za a yi na'am wallahi ma dai gaskiya ban sani ba dan wanda suka faɗa din ban ga maganar su ba akan wannan ana cikin yi na'am me zai hana mutane idan darba mutane suna fita su zo masallaci ba in ba ta sayu ba sai mutum ya yi a gida in ba ta yi ba sai mutum ya yi a gida na'am eh mana ko mutane suna harkokin suna fita waje sai dai kawai ai abin da zai sa a ji tsoron kenan idan yawanci mutane suna harkokin su dan su nasanta ai ba abin tsoro bane to abu ne wanda yake za a ji tsoron Allah a mai da al'amari ga Allah to wannan dai ya nuna cewar za a yi ana yin addu'a da komawa ya zuwa ga Allah da kabbara kabbara din shine yin wannan salloli shine yin sallah din sannan da kuma sadaka a wata riwayar ma hadda yanta bayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira da yanta bayi saboda yanta bayi yana daga cikin abin da yake kawar da fushin Allah to mu babu bayi yanzu amma akwai mutane waɗanda suke su ma tamkar bayin su na'am babayi bane a nan nisa babayi bane ba za ka ce wannan suna bukatar suna da maula wanda zai in yantar da su za su zama to maulansa ba za a ce su a yantar bayi wannan wani abu ne da ba amma dai ba za a ce musu shi ne ce sun ana mayar da mutane ana suna zama towa kamar bayi amma dai ba bautar ba ce da shari'a da shari'a ta ambaci ta bauta wannan zalunci ne wani abu amma ba mai da shi bawa ba tunda yana da yancin ya bar aikin ko kuma yana da yana za da yana sai ba zai je nemo na aikin ba ba dai amma kaga shi bawa ba shi da kubuta sai dai an ayyanta shi ba yadda zai amma da shi in kana karkashin wanda kake yi ma bauta to ba dama ka fitaci din ya enta ga ko in ka sai entin ka amma ma'aikaci kuwa sai ya ce ya fata komai wahalar da zai sha entin sa shine yafi sai zai cewa zai iya cewa ka rike kudin ka rike albashin ka in ma ina bin ka bashi ne albashin bana san bashin ni tafiya zai ya da enjin wannan ko bashi da enjin wannan to bambancin sa kenan da bawa ba zai iya wannan ba na'am ko yajin aiki zai iya yajin aiki kwarai da gaske amma bawa zai iya yajin aiki to wannan ku shari'a za ta yi maganin wannan in aka yi shari'a sai ta kama wanda ya dake shi to a shahid a yanta bayi akwai abin da yake mai kama da yanta bayi shine wanda suke cikin tsananin wahala za ka kamanta halinsu da halin bawa ka yaye musu halin da suke ciki ba wai an ce daidai yake da yanta bawa ba amma yana daga cikin ihsani dake wanda yake kusan badin su daya amma a wajen hukunci tunda yanta bawa yana da hukunce na shari'a da suke da rataye da shi wannan insanin dan yayi kama da nan yanta bawa bai baki hukunci yanta bawa ba alal misali ba za ka ce wanda ya kafara wanda kafara take kansa ka je ka samu wani gida wanda suke zaune rayuwar su kamar ta bayi ce ka je ka ba su kyautar adadi kaza in kai haka tamkar ka yanta su ne saboda haka ka ce in mutum ya wannan yayi kafara a wannan canza shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce akwai dai wanda suke halin su kamar na bayi wanda yake zaka iya musu abin da zai zama to kamar yanci zaka ba su a cikin rayuwa ta hanyar yaye musu tsaranin da suke ciki to wannan duk abubuwa ne waɗanda suke kawar da fushin Allah saboda waɗannan ayoyi suna faruwa ne suna zuwa ne da suke nuna ƙudurar Allah kuma tana daga cikin ƙudurar Allah cewa Allah maɗaukakin sarki yana aikata abin da ya so daga cikin aikata abin da ya so shine akwai bayinsu salihai yana son su amma ya tsallada a kansu tsanani ya sauka a kansu ya zamanto an ci nasara a kansu an shafe su ma a bayan ƙasa Allah yana da ikon yi wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam daren yakin badar abin da ya rinka cewa Allahumma in tuhlak hadhihi al-isaba falan tu'bad fil ard Allahumma innaka in aradta la tu'bad fil ard in kana so Allah ba za a bauta maka ba in ka so ya da cikin irada ya fa'alu lima yurid saboda sanin Allah yake cewa Allah in aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in aka halaka waɗannan ba za a bauta maka a bayan kasa ba in kuma kana so din ba za a bauta maka ba to ga shi da annabin Allah sallallahu wasallamu alaihi da mu'minan sune kadai mahallin nazar la sune kadai bayin Allah amma Allah ya so sai nuna kudurarsa ya sa kafirai din su gaba da su saboda ka Allah abun tsoro ne to irin waɗannan abubuwa idan suka faru da suke nuna kudura Allah sai mutum kawai ya sallama ma Allah ya nemi mafaka daga fushin Allah jalla wa ala domin abin ya zo ya dace da cewa ya sauka ne saboda fushin Allah to mutum sai ya nemi abin da zai tsotar da shi daga cikin fushin Allah yanzu kaga irin waɗannan abubuwa idan suka zo kaga yara ƙanana jarirai abu ya hada da su jibi irin girgizar ƙasa nan da aka yi a Haiti ko kuma yanzu wanda aka yi a nan Japan din nan ƴan kwanakin nan gidaje gabaki ɗaya suka riga sun zama tsofaffi maza da yara da ƙanana da babies ƴan ƙanana duk abin ya same su ya hada da su gabaki ɗaya faruwan Allah abinda Allah ya so ya yi babu wanda ya isa ya canza hukuncin saboda haka wannan abin aji tsoron saboda haka irin wannan in ya faru abin aji tsoron Allah ne saboda haka sai ai abin da yake zai ai gaggawa ya zuwa ga abin da zai amintar da mutane daga fushin Allah abin da zai kawo saukar rahamar Allah shine addu'a da kaskantar da kai gare shi ta hanyar sallah da kuma yin ayyukan rahama abubuwan rahama irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah yana jin kansu ayi asbabur rahma asbabu nuzulir rahma abubuwan da suke kawo saukar rahama shine ihsani ga bayin Allah ihsani ga mutane aikin rahama ga dukkan mutane ai sadaka ka yantar da waɗanda suke buƙatar a yantar da su to in kuka yi wannan sai rahama Allah ta sauka da rahamar Allah ne sai Allah ya yi azabar saboda haka wannan hadisin yana karantar da mu fa'idodi masu yawan gaske kuma ina ganin saboda sauran riwayoyin hadisin suna da tsawo za mu basu sai mako mai zuwa insha Allahu sai mu karanta su. Za mu tsaya dai akan wannan kawai wannan riwayar. Mako mai zuwa sai mu karanta riwayoyi guda biyu da suka zo, sannan kuma mu shiga da kuma na sabon babi, babu ma ja a fi salatul kusuf. Hadisai ukun Allah da Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu karanta. Ko da yake mako mai zuwa ba za mu yi karatu ba, zan yi tafiya insha Allah. Sai dai bayan mako biyu kenan, Allah ya yarda. Alaikum salam. Babayi bane wannan asara ne, sun fi kusa da ribatattun yaƙi. Amma ba ma ribatattu bane, ba a ba su wannan hukuncin. Kawai dai su dai masu junin da 'yan kurkuku ne, suna cikin kurba, suna cikin wato wanda suke cikin kunci. Amma wai kai kana cewa wai in ka bar wanda yake an sa shi a kurkuku ne saboda bashi ko saboda an sa masa tara, ka je ka biya tara a fitar da shi, shikenan kamar ka 'yanta bawa ne in kai haka. Babayi bane an dai su kamar ribatattun yaƙi ne. Na'am. Kowace muna faɗa a cikin hudu, ba a nemi mutanen kirki a zaɓe su. Sau da yawa mutane suna so ne a ce mu muna so a gaya mana wane ne, wa za mu zaɓa, kuma so ake kawai a ji ra'ayinka, a ce ka gani ɗan wane ne kenan. Mun gane. Sai ka ce in ka faɗaɗin ka faɗa aya ce da za a ce to sami ina wa a tsana. Kowa ya nemi mutumin kirki, kowa Allah zai masa hisabi, kowa abin da ya yi Allah zai bincike shi, me yasa kaza, me yasa kai wannan, me hujjarka a gaban Allah. Ka tanadar ma Allah hujja in za ka. Sai da mutane zuwa wa? Akwai malaman PDP, akwai malaman AMPP, akwai malaman ACN, akwai malaman CPC, akwai malaman wane ne? To, saboda haka wanda malaman za su zo su ce? Ko kana tsammanin NPDP ba su da malamai sunan su? To, yau da ma a ce da sunan malamai ko da sunan addinin musulunci, an ce an yi ma an haɗa 'yan takara sun haɗu a kan cewa domin kare maslahar musulmi da musulunci sun haƙura sun ba ma waye aka haɗu. To a lokacin nan shi kenan sai a tashi a yi ta wa'azi a ce to ga wanda za ku zaɓa, wanda aka kawo shi domin ya kare haƙƙin musulmi. To amma ko shi ma wannan bai yiwu ba, kuma la'alla yana daga cikin hikimar Allah da wannan bai yiwu ɗin ba. Idan aka sa irin Najeriya, idan ka zo ka ce za ka yi irin wannan, tunda dai mun zamanto cewa muna cakuɗe da wanda ba musulmi ba, kuma zamanmu da waɗanda ba musulmi ɗin ba kamar nau'i ne na ittifaqiyya, sulhu ne aka yi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu ne yayin da ya zauna a Madina da Yahudawa. Aka yi sulhu a zamanto ƙasa ɗaya da za a kare ta, kowa aka ba shi haƙƙinsa, aka ba shi nauyinsa. To mun zo mun yi wannan zaman domin a zauna lafiya, domin ya zamanto kan cewa an samu damar da kowa zai addini. Idan in ba a yi haka ba, yaƙi za a zo a yi ta yi, ya zamanto addinin ma ba a iya ba. To abinda zai zo ya rusa wannan a rarraunar ittifaqin da koya dai komai rauninta, abinda zai kuma je ya rusa ta ba maslaha ba ne. La'ala yana daga cikin hikimar Allah da ya sa wannan abin bai yi ba. Amma da yawa daga cikin malamai an so wannan abin ya faru, kuma an yi ƙoƙari. Kamar irin tafiye-tafiyen da muka ta yi a cikin ƙasar nan kan wannan abin ya zo ya faru, abin nan lokaci kuma mai tsawo aka bar darussa, aka bar abin nan wani lokaci ma a bar hudu ba duk saboda ƙoƙarin a yi irin wannan abin. To amma kuma daidai gwargwado ne, muna ƙaunar cewa dai da ikhlasi muka yi. To amma Allah bai sa abin ya tabbata ba, saboda haka Allah ya bar ma kansa sani. La'alla a cikin yin rashin tabbatarsa akwai hikima a cikin wannan. Na'am. Alaikum salam. tarihi to malam gari insha Allah Allah ya kai mu lokacin insha Allah ku zai ai ba na'am alaikum salam ban taba jin wani yace za a ba mu ahlul kitab hukuncin bayi ba a ba mu ahlul kitab hukuncin bayi kawai kaga kirta kawai sai ka ce bawa ne eh oh ka wani abu ne da ban kira a wai cewa tunda babu bawa babu ahlul kitab ba amma ba wai rashin bawa ne yasa babu ahlul kitab din ba akwai ahlul kitab akwai malamai da suke ta babu ahlul kitab saboda sun ce ahlul kitab dole ya zamanto ba yahudi amma nasara amma kamar balarabe da ya zamanto yahudi da ya zamanto ba yahudi ko ba nasare wannan ba zai iya ba za a kar in dai ba bani isra'il bane ba wanda ya zamanto ba yahudi ko ba nasare akwai daga cikin malamai da suka tafi da wannan ra'ayi amma ra'ayinsu kuskure ne ba ma mai rauni ba kuskure ne kwata-kwata don ya saba nasi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'amuli da akwai waɗanda suke larabawa ne ahlul kitab Allah kuma ya kira su ahlul kitab daga ciki akwai Ka'ab ibn al-Ashraf na Madina babban makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yahude ne amma balarabe uwarsa ba yahudiya ce ubansa balarabe ne dan kabilar Tay fa'i ne saboda haka balarabe ne ya zamanto ba yahudi amma Allah ya kira shi daga cikin yahuda Allah ya ce alam tara ilal ladina utu naqiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula ahda min alladina amanu sabila an ce wannan aya ta sauka akan sani kaga Allah ya kira shi alal ilal ladina utu naqiban min alkitab haka dalika nasaran banu tagliba da nasaran najran da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akai tace musu ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di ya ahlul kitab wa inna min ahlul kitab liman wa qala ta'ifatu min ahlul kitab aminu billahi unzil al udub wanda nasaran bani nasaran najran da suka zo daga cikin su wannan nasaran da suka zo larabawa ne amma kuma aka kira su ahlul kitab waɗansu kuma suka ce ai wai saboda ahlul kitab ba za a ce musu ahlul kitab ba saboda sun yi shirka tunda sun yi shirka sun zama to mushrikai ba ahlul kitab ba to gashi Allah ta'ala shi ne kitab laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha amma duk aka kira su ahlul kitab ai suna faɗa a wannan lokacin da alqur'ani yake sauka amma wannan bai hana an kira su ahlul kitab ba saboda haka in ka ce ba ahlul kitab bane saboda ba larabawa bane ga larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya ce musu ahlul kitab in ka ce ba ahlul kitab bane saboda suna shirka suna yin trinity gashi Allah ya ce suna trinity amma duk da haka ya kira su ahlul kitab to da haka wannan ra'ayin kuskure ne ma ba ra'ayi ne mai rauni ba ra'ayi mai rauni shine wanda yake da wata yar hujja amma wanda yake ba shi da hujja kwata-kwata ya saba ma kuma nafsi shine ake kira wannan kuskure alaikum salam sadaka na'am ewa wanda ka dafa ya fi dan ka rage musu wahala ka rage musu kudin kananzir ko ba haka ba masu ala jiwa hidis ko ya je dafa a gidansa a wanda zai ciyar da mutane da yawa ya ci in ka ba magidanci a mutane da yawa ne za su ci a karkashin sa ko ba haka ba wanda amfanin sa yafi yawa shine yafi alkhairi alaikum salam ka gani ne kada mu jita-jita sallar kusufi na'am ku yi raka'a biyu shine yake tabbata, shine yake mafi tabbata. Raka'a biyu da ruku'u biyu da ruku'u hudu, ruku'u biyu a raka'a farko, ruku'u biyu a raka'a ta biyu. Kun fahimci da ake salatul kusuf ko? Kun ga bayani bayanin ta ba, kawai mun yi sharhin hadisi ne, amma kun fahimci da ake salatul kusuf ko? In aka ana salatul kusuf, idan kusuf ya faru ba a kiran sallah zuwa masallaci, ana an fito a yi ta a masallaci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yi, ba a kiran sallah, sai dai za a kira a ce as-salatu jami'a. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Bilal ya wannan kiran as-salatu jami'a, wato sallah ta jama'a tabbatattu, sallah wanda ake tabbatar da ita kai a cikin jama'a shine as-salatu jami'a. Sai mutane da a fito a zo gida, haka za haka muka ga ana yi a Madina. A Madina haka za ka ji ana ta as-salatu jami'a, ai ta faɗa ai kamar wajen minti 10, an aka faɗa sau uku sai a ɗan bari bayan minti 5 a sake faɗa, ai kamar minti 15 ana haka, sannan sai ka ji an tada sallah. To idan aka zo masallaci shikenan, sai neman ya tada sallah, kuma a bayyana karatu ake yi da rana ce ko da daddare. In na rana ne shine da rana ko? In na wata shine da daddare. To duk bayyana karatu ake yi, a karanta Fatiha a raka'a farko, sannan ai karatun sura mai tsawo, sannan ai ruku'u, a daɗe a cikin ruku'u, sannan a ɗago daga ruku'u a sake karanta Fatiha, a karanta sura mai tsawo, sannan a sake yin wani ruku'u, sannan a ɗago daga ruku'u, sannan ai sujada, a sake yin sujada, sannan a ɗago a shiga raka'a ta biyu, a karanta Fatiha da sura mai tsawo, amma kuma bayan su tsayuwa ta biyu ta raka'a farko, sannan ai ruku'u, sannan a ɗago daga ruku'u a ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, a sake karanta Fatiha da sura mai tsawo, a sake yin ruku'u, a tsawaita ruku'u din, a ɗago daga ruku'u, sannan ai sujada, a sake yin sujada, sannan a ɗago a zauna ai tahiya, ai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai addu'a, sannan ai sallama, sannan kuma ai addu'a bayan an yi sallah. Ana addu'a ba ta cikin sallar ba, bayan ta din ana yin addu'a, sai dai ba a ce kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta jama'a ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kan cewa ayi addu'a, saboda haka za ta yi daukan hai'ar lima yana addu'a, mutane suna yin ta'amini kamar yadda ake a salatul istisqa, a sallar istisqa ai addu'a, mutane su ce amin, a sannan ai huduba. Wannan shine salatul kusuf, mun taba yin ta a wannan masallacin ku salatul kusuf. Na'am. Alaikum assalam. Ita kalmar shahada a cikin ne? Gaskiya ina ganin bai dace ba, saboda in ka shiga cikin abin nan a tabo da waje wanda yake mai najasa ya tsarto a cikin sunan Allah, ko me ma'anar sawa dan Allah a cikin wannan, me ma'anar sawa na sunan Allah anan, ko laya ce ake ma mota ba a nemata laya ne? To ai laya haramun ce, inda ana yi ne don saboda laya haramun ce. To raka babu wani ma'ana ai wannan, sannan kuma ga abin da yake sawa na sanya sunan Allah ga tozarta da wulakanci, bai dace ba. Waɗansu za ka gani ko ka ga sun sa a mutu gadin babur, duk wannan bai dace ba.
A jikin
miro din mota, to gani arna sai su je su tasu, kuma arna za su wulakanta, za su sa idan da nufin su wulakanta sunan Allah da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan akwai abubuwa waɗanda suke ake hana su saddan lidhari'a, saboda za su kai zuwa ga barna, ko da wato sun halatta, in za su kai zuwa ga barna shari'a tana hanawa. Saboda haka wannan akwai abubuwa na barna da za su kai zuwa gare shi, dan haka bai kamata a yi ba. Alaikum assalam. Na'am. Eh, wannan duk yana daga cikin bid'a. Akwai bid'o'i da ake kaga idan wannan abin ya faru, kaga ai shaydan ne. Me yau kan mutane suna masallaci suna sallah sai suna ta yawo a kwararo akan titi. Shaydan ne. suna abin nan abubuwa daga cikin al'adar maguzawa suka dauko suke yin ta irin abubuwan na addinin tsumburbura ne watakila wani shaidanin ne ake bauta ma da wannan abu shi yanzu aka zai aka kawo babu sunan shaidanin amma dai indai ake ibadarsa ce ake rayarwa saboda haka lalle irin wannan iyaye su tsawatar da ƴaƴansu masu tasiri za su je su wannan ka san yara da san abu na shagali abu na taro din nan iyaye sai su sa ido akan ƴaƴansu a hana wannan domin wannan al'ada ta mutu alhamdulillah yanzu tana ta mutuwa ta hanya kuma ba abin da zai kashe ta illa rayar da wannan sunnar yayin da ya zaman tokan cewa ana sallah a cikin masallaci an sa alaskika unguwa ta abin nan ta dime da karatun alkur'ani da sallah a lokacin da ake irin wannan kusufin wannan zai rage abin nan zai rage irin masu bin waɗannan abubuwa ɗin sai ga mutane sun shigo sun zo sun rayar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am an zalunce ka duk wanda ya hukunci ba tare da ya ji abin da ɗayan ya faɗa ba ya yi zalunci sai an faɗi an ji kowa maganarsa na'am ai ba wanda yace dole sai bakara za a karanta ai ba a ce ba an ce ne kwata tsawon karatun ba a cewa aka ya karanta bakara ba fa ya nufu ya yi tsawo ya tsaya tsayuwa irin gurgudan yadda za a karanta bakara ba ce in ce ya karanta ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ba ka iya karanta kamar su bakara din ba zaka iya karanta surori da zaka tsawaita karatu ka karanta su ko ba zaka iya karanta da hadda ba ka karanta da alqur'ani babu laifi zaka rike alqur'ani ba ka karanta babu laifi a cikin nafila ana yin wannan alaikum assalam ko zai yin addu'a ya fi mana a haɗayen addu'a da rashin addu'a ta shi ne yake akwai wanda suke wannan faɗa wannan ra'ayin kuskure ne duk da akwai manyan malamai da suka faɗa amma ra'ayi ne kuskure ne saboda ya tabbata daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ni addu'o'i bayan sallah shi kansa yana yin addu'a daga cikin abin da yazo hadisin ummu salama daga cikin addu'a da yake bayan sallah asuba Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala ba a cikin sujjada yake ba bayan sallah asuba yake yin wannan haka dalika ya Imam al-Bukhari shi yasa yace babu du'a'i fi salah sai kawo addu'o'in da ake a cikin sallah sannan yace babu du'a'i ba'da salah sai kawo hadisan adkar dan ya nuna maka cewa in an ce ayi zikiri bayan sallah addu'a ma tana daga cikin zikiri za a yi ta domin babu hadisi da yazo a sharar din Bukhari akwai hadisi duk da yake wadansu ma addin da yake hadisin yana da akwai magana akan ingancin sa amma yana da shawahid da dama da suke shaida akan sa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wace addu'a ce Allah ya fi amsawa yace jawful layl al-akhir wa dubur as-salawat al-maktuba tsakiyar dare na karshe da kuma bayan salloli na farilla da kuma bayan yace daga bayan salloli na farilla kuma hatta ibn al-qayyim da ya karfafa maganar Sheikh al-Islam na cewa a cikin addu'a da ake a ƙarshen sallah a cikin sallah ne shi kansa bai yi inkarin ana addu'a bayan sallah ba amma shi sai ya ce wannan addu'ar ba ana yin ta bane ta sallah ta gama sallah ana yin ta ne ta gama zikiri da bayan sallah to alhamdulillah in dai ka gama zikirin kai addu'a din dama ai abin da ake so kenan tunda ya ce kai wannan bayan kai wannan zikirin to kuma zaka iya yin addu'a saboda wannan zikirin da kai kamar tawassuli ne kai kama jaddid abu ne wanda kai shi dubur salawati maktuba wannan ba mai hankali ba shedan zai zo ya kaga wannan shine yake sanya mutane sai kaga in sun yi sallah ma sai ga hatta zikirin ma sai a tashi ba za a yi ba saboda an ce a yin addu'a a wannan lokacin bid'a ne ba a yi saboda haka sai har zikirin ma sai a daina ai in ma mutum ya san yadda dabi'ar shari'a take zai san kan cewa wannan waje ne da ya kamata mutum ya yi addu'a idan mutum ya idar da sallah ba akwai mala'ika ba da yake zaune a wajen yana tsaye akan sai yana cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ba akwai ba yanzu ba ka so wannan mala'ika ya ce maka amin ba a cikin addu'o'in da kai an ce in ka ji zakara yayi tara ka roki Allah daga cikin falalarsu domin ya ga mala'ika ne alqadi ya ce saboda kada ana kwadayin wannan mala'ika wato mala'ika ya bayyana ne kai roki Allah falalar Allah dan mala'ikan ya ce amin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan ne to ballantara tabbas mala'ika yana ne yana kanka ta kalla wannan garaba za ta wuce kenan da kake kin
abin da
yake so ya fada sai da iman yake ya fada sai ba haka yake nufi ba ni na san abin da yake nufi wannan ɗalibi ne na san abin da ya karanto mallam Isa ba wannan bane take din ba tana nan amma ni na san amsa tambayar sa daidai ɗalibi na san ligimar ke yasa na san maganar da ake ina san ka gamsu ko yawa dan shi ya sani ya san ya san mun wai ka ya ce shafa ni ban ji shafa ba to ya ce bai faɗa ba kai kuma zaka ce ya faɗa to saurara sara saurara na'am na'am abin duk ɗaya ne idan ya amma ya ɗaga hannun zai fi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana daga cikin adabu du'a ɗaga hannu amma an bai yi ba ma da ɗaga hannu din babu laifi tunda waɗansu annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi addu'a ba tare da ya ɗaga hannu ba akan mimbari na huɗubar juma'a duk addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake in dai ba roƙon ruwa ba baya ɗaga hannu to da ka ana addu'a ba tare da an ɗaga hannu ba ba sai ka ɗaga hannu ba la'alla wannan yana daga cikin abin da ya sa waɗansu malamai suke cewa ba a yin addu'a din saboda ba a taɓa ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah ya ɗaga hannu ba to amma kuma wannan ba dalili ba ne a ce a ɗaga hannu ɗin bid'a ne saboda tunda wannan mahalli ne na addu'a kuma daga cikin adabu du'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ɗaga hannu a cikin addu'a dan haka wanda ya ɗaga hannu ba za a ce yayi bid'a ba tunda yana daga cikin adabu du'a kuma wannan addu'a ta tabbata tana da asali kan cewa mutum ya addu'a a wannan lokaci dan haka in ya ɗaga hannu babu inkari in bai ɗaga hannu ba babu inkari a gare shi alaikum salam salar da ake ne ta ku ai sallar farla sannan a yi ta in dai ku tufi ya faru farkon abin da ake yi sallah saboda haka sai bayan an yi sallah ne sannan za a yi ai kaga har huɗu ban ma da umarni da sadakar bayan an yi sallah ne aka yi alaikum salam shekarun 35 ba shekaru 40 ba ba ai ban san dalilin su ba amma wannan ai ba nasi bane babu kuma wannan sun fada wannan ustad amma ni ban san hujjar su ba abin da yake dai mashhuri a cikin ruwayoyin tarihi shine shekara ta 40 shi kuma a lokacin shekara ta 25 wannan shine mashhuri amma wannan ai babu wani hukunci da raya ta dake ko su akwai wani hukunci na'am ga wanda ya yi jalsatul isra sai ka tambayi masu jalsatul isra dan ni bana yana wannan yana daga cikin iskalin jalsatul isra ya daga cikin abin da yake nuna cewa ba ta daga cikin ayyukan sallah saboda ba a mata annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan dagowa da sunkuyawa yana yin kabbara amma masu jalsatul isra ba sai in ka dago kai jalsa din nan ka ce Allahu akbar sannan in ka sake miƙewa ka ce Allahu akbar yaushe zaka faɗa Allahu akbar din sai bayan ka zauna ne ko ku sai in zaka miƙe ne sai suke sabani tsakanin saboda asalin wannan zaman haja ce ta sa aka yi ta saboda nauyin jiki a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya miƙewa da kamar yanda yake miƙewa da zumbur sai ya dan zauna tukuna sannan ya miƙe shi yasa ba a shar'anta mata wani zikiri ba kwarai da gaske ai dama shine ai abinda muka lokacin da wake a cikin karatun umda ne a cikin karatun da muka yi na umdatul ahkam da muka zo wannan babi abinda na wannan tarjihin da tarjihin karatun mu kenan cewa wanda yayi جلسه الاستراحه saboda bukatuwa saboda nauyin jiki ko saboda rashin lafiya wannan yana da ikon yayi wannan kamar yanda aka ruwaito kamar yanda ya tabbata kamar yanda aka dauki yin annabi sallallahu alaihi wasallam da jalsatul isra da wanda suka ruwaito su zuwa karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam su Malik ibn al-Huwayri sauran sahabbai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito suna yin ta ba kamar yanzu wadanda kamar irin Abdullahi dan Umar wanda baya yi kuma yayi in ka abin nan baya yin ta shi ya zunta annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon rayuwarsa a Madina yaga yanda yake sallah su ko wannan wanda ku ruwaito a karshen rayuwarsa yazo haka dalika Abu Humayd al-Sa'idi daga cikin kananan sahabban Madina da ya ruwaito dama su biyu ne suka ruwaito jalsatul istiraha saboda haka suka ce asali a cikin bata daga cikin hay'ar sallah amma in bukata ta sa saboda nauyin jiki mutum zai yi ta kuma a wannan lokacin ta zama masa sunna a gare shi idan ya yi ta da wannan ma'ana mun ce kuma amma duk da haka wanda yake ganin ta cewa sunna ce saboda an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga cikin hay'ar yadda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah to inda wannan itikadi ne yayi sai yayi duk da yake annazar ila al-ma'ana shine al-aula kuma wannan shine tarjihin imam sunna imam ahmad ibn hanbal na'am ka sai ka aje a gidanka dan ya rinka kira maka mala'iku ba dan ya rinka ganin ba wai ya kira maka su ba ya rinka ganin su in ya sanu zai fadakar da kai in kai da wannan Allah zai ba na'am mala ke ma kana champi kana irin wannan champi ka taba jin wannan yayi taba yiwa champi ne wannan wai aka samu mata 10 daya ce yar aljanna duk sauran tare yan wuta ne an kuma aka samu maza 3 daya ne dan aljanna sauran biyun yan wuta ne to wai kiga aljanna da adadi ne ko da aiki eh yanzu ba zai yiwu ba a ce an samu mutane 10 duk mutanen kirki ne kuma duk yan aljanna ne ko ba zai yiwu a samu mutane 3 duk gabaki ɗayan su watsatsu bane duk yan wuta ne ato shine ai abinda Allah ya rataya ku duba kun ga irin wannan tunanin shine wanda yake ba ma sai ka tambaya ba ya kamata a ce ka sani cewa wannan tambi ne wannan zancan banza ne magana ta ya zai addinin Allah ya zamanto a haka Allah yana cewa udkhulul jannata bima kuntum ta'mal uritmuha bima kuntum ta'malu an gadar da ku aljanna da abinda ku kasance kuna aikatawa da aiki ne ake shiga aljanna kamar yanda wanda suka shiga cikin wuta su ma da aikin su ne ba da lamba bane inda lamba wato kiran da katinci ake sa a mutane a cikin aljanna din kenan in aka samu mutum 10 sai aka katinci ɗaya sai ya zama to dan aljanna sauran kuma ƴan wuta wannan ai zalunci ne in aka yi haka Allah baya zalunci in mutum ya fahimci yadda wato sakon Allah yake a cikin alqur'ani duk zai masa maganin irin wayannan kurafa din ba sai ma kai tambaya ba kana ji ma zaka san cewa wannan zancan banza ne to ya kamata lokaci na'am tambayar ki ce ta karshe na'am ya je yana gaya wa mutane su yi sallar a ba lokacin da ake sallar idan ana yi a jami'i ka je kai in ko ba a yi a jami'i kai sallar ka kai kadai in kai sallar kai kadai daga baya ka samu lokaci ka ga mu cewa ai in ana kususi ga yadda ake yi ba yadda ake amma ka bar sallar ka je kana yawo ka ce wa mutane ku zo ku yi sallar kai ba kai ba su ba su ba in ba ka yi a cikin jami'i sai ka je gida ka yi kai kadai ka hada mutanen gidanka ka yi idan kuma daga baya kuma sai ka sanar da su cewa ai su ga yadda sunna ta nuna ake yi in an yi irin wannan kususi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فاتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كلب المكروبين من المسلمين، ونفس وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.